أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja, dan tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala, za mu ci gaba da karatu. Idan zan tuna daidai, yau za mu tashi a darasi na biyar, kuma muna biyar ga watan Ramadan, hijira ta manzon tsira As-Sadiqul Masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gidan dogo, samanta ƴaƴa, kasanta ƴaƴa, tsakiyanta ma ƴaƴa, ya sa dukkan ayyuka da muke na alkhairi karɓaɓu ne a wurin Allah. Inda muka gajiya muka kasa, muna roƙon Allah ya yafe mana iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da ƴaƴanmu da aminanmu da suka riga mu gidan gaskiya. Allah ya gafarta musu, ya ji kansu, ya yafe musu. Mu da muke raye, Allah ya rayar da mu akan daidai, ya dauki rayuwarmu akan imani. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana addu'o'inmu a wannan wata mai albarka. Ibadu da muke, Allah ta'ala ya amsa mana ababe da suka dame mu a Najeriya: matsala na tsaro, kuncin rayuwa, matsala na talauci, matsala na lalacewar tarbiyya, matsala na mutuwar zuciya da makamantansu. Muna roƙon Allah ta'ala ya tallafa mana wajen magance irin waɗannan matsaloli ɗin. Al'amura da Allah ta'ala ya bamu a wannan ƙasa na alkhairi, Allah ta'ala ya sa kowa ya ci gajiyarsu da moriyarsu. Ina farawa da jaje ga mutanen Zamfara. Dazu nake samun labari, akwai wani gari, ina ji Tunkan Dutse ko? Haka ne sunan garin ko? Cewa ƴan ta'adda sun kai hari sun halaka mutane da yawa a wannan gari ɗin. Muna roƙon Allah ya gafarta musu. Na ga sanata na jihar Zamfara, ma sanata Sahabiya tare da mu ko? Ina ta'aziyya zuwa gare ka sanato da sauran al'umma duka na jiha ɗin, waɗanda aka kashe Allah ya gafarta musu, Allah ya ji kansu, Allah ya yafe musu. Muna roƙon Allah waɗanda suke tada hankali ɗin nan, Allah ya tona asirinsu, Allah ya kaskantar da su, Allah ya walakantar da su. Idan Allah ya kaddara akwai shirya tare da su, to muna roƙon Allah ta'ala ya shiryar da su. Allah ya zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa, wanda Allah ya dora alhakin kula da tsaro ke hannunsu. Muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara farkar da su, ya tallafa musu su ga an kawo ƙarshen waɗannan fitintunu ɗin. Muna roƙon Allah ta'ala ya tallafa musu akan nauyin da ya dora musu. Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya. Baya ga wannan, akwai dazun nan nake samun labarin rasuwa guda biyu da aka mana dukkaninsu daga jihar Gombe. Na farko akwai Alhaji Abubakar Ɗantata, wanda yake Deputy Chief of Staff ne na Government House, mutum ne da na san shi, bawan Allah ne na ƙwarai. hadha huwa ma nahsibuhu wallahu hasibuhu wa la nuzakki ala llahi ahada. Allah ya dauki rayuwarsa, muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa, ya ji kansa, ya yafe masa. Muna ta'aziyya zuwa ga iyalansa, matansa da ƴaƴansa, zuwa ga ƴan uwansa na jini, zuwa ga mutanen garinsu, zuwa ga gwamnatin jihar Gombe, particularly Governor Muhammad Iliwa Yahaya da sauran ma'aikatan da yake aiki tare da su, cewa wannan bawan Allah muna addu'ar Allah ya gafarta masa, Allah ya ji kansa, Allah ya yafe masa, Allah ya sa can yafi nan gare shi, kurakure inda ya kasa Allah ta'ala ya yafe masa, inda ya dace Allah ta'ala ya ba shi lada a kai, waɗanda suka rasa shi Allah ya ba su ladan haƙuri a kan wannan rashi nasa. Na biyu, akwai wani dattijo daga cikin iyayenmu dattawa da Allah ya ɗauki rayuwarsa, wato Malam Suleiman Jatau, mahaifin honorable ainihin Iliya Jatau kenan, dattijo ne da Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa. Mahaifin honorable Iliya Suleiman nake so in ce, Allah ta'ala ya gafarta masa, ya ji kansa, ya yafe masa. Yana ƙaramar hukumar Kaltungo ne, Allah ta'ala ya sa ayyukansa na ƙwarai su bi shi albarkan wannan wata na Ramadana. Muna roƙon Allah ta'ala ya rahama zuwa gare su duka su biyu, ƴaƴansu Allah ta'ala ya albarkace su. Muna isar da ta'aziyya zuwa ga Mai Kaltungo, muna isar da ta'aziyya zuwa ga ɗansa ciyaman na ƙaramar hukumar Kaltungo, da cewa Allah ya gafarta masa, ya ji kansa. Muna ta'aziyya da inna lillahi ma akhadh wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. Allah ta'ala ya kyautata namu bayan nasu. To, garin media station da ke sanya wannan karatu ko jiya mun tsaya a na 67, yau an samu har zuwa na 91. A kafofin watsa labarai da talabijin da rediyo da ke sada wannan tafsiri namu, yau an samu na 88. Zumunci Pharmacy Sokoto daga 9-10 na dare a midiya na 30-88 Caliphate Radio nagari FM 91.9 Sokoto. Sai na 89 wanda ya ɗauki nauyi, Muhammad Kwairi Waziri, shi ne Jinio Fantami Hashidu a Jakadiya TV daga 9-10 na Hanzi. Sai na 90-91 wanda ya ɗauki nauyi, Alhaji Dr. Muhammad Murtala Sale, Santura King Ibbi. Na 90 shi ne Haske TV Jalingo Taraba State daga 9-10 na dare. Na 91 Haske Radio FM Jalingo Z daga 12-1 na rana. So, mun samu midiya 91 da ke isar da wannan tafsiri, wanda suka ɗauki nauyi, Allah ya biya su da gidan aljanna, Allah ya ji kan magabatansu, ya albarkaci zuriyarsu, ya biya musu bukatunsu na alkhairi. Muna shigowa na muka shigo tare da Deputy Controller General na Immigration, Alhaji Dauda Bagarigo, muna maraba da kai DCG, Allah ya albarka, da sauran yan uwa duka da suka zo karatu, muna maraba da su. Shikenan ko? Okay, akwai tambaya ko? Okay, ba za a share tambaya ba yau? A share ko a yi? A yi ta gayu a share? A karanta? To, a karanta tambaya ko da ɗaya ko biyu, injiniya, tunda sun goyi bayan kada na ce a share kawai, mu more karatu.
Malam mai tambaya ta farko yake cewa, assalamu alaikum, da fatan malam zai shawo lafiya, Allah ya karɓi ibada, amin.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yake cewa malam, wato mace ce, malam ni ce ne sallah da yaro na a goye a bayana, kuma sai fitsari a cikin pompas ɗinsa, amma ba a jikinsa ba balantana ya taɓa ni. Shin menene hukuncin sallah na? Na gode daga Maryam Isma'il Abdullahi, unguwar Investment Quarters da ke Gombe.
To, da wannan yar garinmu ne kenan. Ta sani ya yi fitsarin ko ba da sani ba? Kafin shi bawalin da yaron ya yi, ta sani cewa da fitsarin a famfas kafin sallah ko ba da sani ba?
Sai daga baya ta sani ne,
ina tambaye ta ce, saboda it's not clear
now,
in ba haka ba zai ci mana lokaci bayani da ni ce na yi sallah da yaro a goye a baya na, kuma ya yi fitsari a cikin famfas dinsa, amma ba a jikin kayan shi ba, shin menene hukuncin sallan? Ba ta yi bayanin cewa ta san da mizanin ko ba da sani ba. Akwai bambanci in ka sani gabanin gafara da in ba ka sani ba. Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimin rahimahullah cikin Sharhul Mumti ala Zadul Mustaqni yana sharha akan Zadul Mustaqni, inda mawallafin ke cewa faman hamala najasatan qad yughfa anha, karkashin wannan fatara din a volume na biyu namba na 22, inda malai yake cewa wanda ya dauki najasa yana sallah, wacce ake iya afuwa akanta. Najasa kala biyu ne a sallah, akwai najasar da ake afuwa akanta, akwai najasar da ba afuwa akanta. Najasar da ake afuwa akanta shine kaman kadan ji ciwo, jini ya dan fito a jikinka haka, wannan ana afuwa akanta. Ko kuma ka yanka rago a gida, ka fede sai jini ya dan taba jikinka, tunda dabbar halal ne rago din, ana afuwa akan jinin da ya taba jikinka. Ko kuma ka yanka saniya ko wani abu, ana afuwa akan wannan. So duk abin da ya taba jikinka wanda asalinsa halal ne ba najasa bane, asalinsa idan ya taba to ana afuwa, kaman jini ko dan wani abu dan kadan na fitsari ya taba jikinka, kawai ka san da ya dan taba amma baka san ina yake ba. In ka gane area ka zuba ruwa, in baka gane ba ana iya afuwa akan sa. To amma akwai najasa da ba afuwa akan ta. A cikin wannan Sharhul Mumti ala Zadul Mustaqni volume na biyu namba na 22 har zuwa da uku ya kara da cewa najasar da ba afuwa akan ta shine kaman najasar da ka dauka. Misali, mutum ya an bashi dan container da ake urine test a asibiti, sai zo sai bawali a cikin daga gida sai zo masallaci, zai wuce asibiti ya kai ai test, sai zama kwalban da aljihun, sai yace wannan da ya dauka tana iya bata sallah, bai afuwa akai ba, dan najasa ne a cikin container ya dauka. Sai ya ce anan ba za a yi afuwa akai ba, saboda yana da ikon da zai iya cire container ya ajiye bayan sallah ya dauka. Na biyu, sai ya ce mutum ne yake da pampas a jikinsa, saboda yana yawan bawali ba lafiya, anan sai ya ce za a cire pampas din lokacin sallah. In ba zai yi ba, zai wahalar ba mai cirewa ko akwai wahalan cirewa, sai ya ce nan a babin darura. Darura tunda ba mai canja masa dukkan sallah, ya halatta ya sallah a wannan hali da. In ku akwai halin da za a yi, a rika zuke bawalin ko ba hayan, ya rika tafiya wata container da zai zama kaman utensil da aka yi connecting, ya zama ya fita a jikinsa, ya ce to wannan shi ya fi dacewa, zan a saka wani abu na daifa ko wani abu a jikin mutum yana sallah da shi. Da wannan sai ya ce idan, sai kuma ya kawo hadisi da manzon Allah wanda yake Sunan Abu Dawud, da yasa na kara tambayar cewa ta san da bawalin ko ba da sani ba. Hadisin da fiyayyen halitta yake limanci wa sahabbai na Sunan Abi Dawud, hadisi na 650, da yana yi wa sahabbai sallah, yana cikin zaman tahiya, sai so ga ya cire takalmansa guda biyu, sai ya maida su bangarensa na hagu, da so ga ya cire, sai kowane sahabi ya cire takalminsa, takalmi ko kufi duk yadda ka dauke shi, muhallin shahid dai abinda ake taka kasa da shi. Bayan an yi da sallah, sai ya ce a kuka cire takalma, sai suka ce ai mun ga kada cikin sallah ka cire ne, sai ya ce mala'ika Jibrilu ne ya zo ya ce mun jikin takalman nan ko kuffin nawa akwai najasa, na cire sai na cire. Sai ya ce ai ku bai gaya muku ana ku akai najasa ba. Ibnu Utsaimin rahimahullah sai ya ce kaga wannan yake bayyana najasar da kake sallah ne ta baka san akwai ta ba, ba ta bata sallah, dan me? Dan ba a ce fiyayyen halitta ya sake sallar ba. Inda wannan najasar din tana bata sallah tunda bai san da ita ba, da an ce to sake sallar don raka'ar farko ko ta biyu da ya aida takalmin yayi, amma sai aka ce ya kammala kawai ya cire. Da wannan sai aka ce sallar da ta wuce baka san da najasar ba, ka goyi yaro ko kin goyi yaro kina ga daifansa ko kuma pampas babu bawali, sai ya zama yayi baki sani ba, kowa yi ba haya, sai bayan sallar kika gane to anan sallar ta yi, kamar yadda ya faru a cikin wannan al'amari na sallah na fiye halitta. Amma in kin sani, dogaro da wancan ya shiga cikin najasa da ba afuwa a kanta. So don haka in kin sani, to a sake sallah din ne. In baki sani ba, to insha Allahu ta'ala sallah ta yi. Wallahu ta'ala a'ala.
Malam takan ta ce wa tambaya bane ko rabi ne daga ƴan uwa kura ne.
Wanda ƴan uwa kura ne ko? akan karatu a riga nuni ko to a yau din nan na san iyali na ta tura mun cewa ta samu korafi daga gare su akwai dana Abdurrahman shi ma ya tura mun ya samu korafi daga gare su kaga kenan sun yi penetrating har gidana so yakin su na sun kuru yayi nasara tun da tun a cikin gida ma ba su jira ba eh to kun yakin sun kuru kuma na san da dama sun samu complaint din so din dai akan wannan ne to na riga na ji ko shi shine maganar da cewa suna so a riga
a samu interpreter
ko da zai riga yi to insha Allah ta'ala ai ba za a ji ba ana karantarwa don mutane ne kuma su ma suna cikin jama'a din tamu duka so za a yadda za a yi a tsara muna da committee na nan na wannan darasi da ake akwai committee da su gargashin jagorancin su Allaji Garba Shehu su Allaji Garba Sade da tawari da muke kasu da su a nan da sauran matasa da ƴan uwa su Professor Suleiman da makamantansu su suke coordinating tafsirin za mu ga tsarin tafsirin bana ya fi na sauran shekaru sitting arrangement din da wasu logistic da protocols da security duka even gobe na ga yau inda aka dan kange din kowa ya shigo ciki so ala ayi halin ina ga sai a isar zuwa gare su sai su duba yi wadda in akwai da za a samu wanda zai iya taimakawa da fasara da za su gani so sai a riga ganin yadda za a yi sannan akwai modern technologies yanzu da ake aiki da artificial intelligence da yake ba da interpretation live real time interpretation da ana yi amma yana ba da real time interpretation ana aiki da artificial intelligence da abin da yake da kama da wannan machine learning da yake iya predicting al'amura so duwa da nan ana duba possibility ko yin samanu wani ko abin da ya kama da haka even though dai akwai language barrier saboda mafi yawan technology sun fi aiki da international languages most of them however me iya yiwa a duba yiwa na customizing wasu al'amura da Allah ta'ala shi samu wani korafin ku yaji kuma ya samu karbuwa sai a mana uzuri Allah ya bamu mafita daga nan zuwa da ya kammala karatu a samu yadda za a samu solution to it Allah shi samu wani lafiya na
to malam tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ya gafarta wa iyayen malam da na da rahma ke kuma cikin su da rahma
amin ya hayyu ya qayyum muna godiya Allah ya saka da alkhairi
malam tambaya ce wato dani akan da san gashi shin tsarin nan da ake kira FUE wato Follicular Unit Instruction inda ake amfani da na'urori masu fasaha robotic ko laser assisted tools wajen cire jijiyoyin gashi wato follicles daga wato kiyar mutum a dasa su a wuraren da babu gashi wato gashi ya zube ya halatta a musulunci muna barin malam ya sa iyayen wato mahaifinmu da aminiyarsa a cikin addu'a saboda bara an yi azumi da su bane kuma ba su kasa da
Allah ya gafara musu ya cika su
QS Khalil Yunus da za ka samu kai
amin wa iyyaku akwai littafin fatawa ulama biladil haram babban littafi ne kato haka da aka tara fatawoyin manya-manyan malaman ƙasar Saudi Arabia a shafi na 1185 akwai fatawa ta Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah da ke bayyana cewa hakan ya halatta shine hair transplants wato gashi a dasa shi a inda babu kaman wanda ke da sango yake so ya busar da shi sai a ciro gashin da ke keye sai a saka a wurin yace halal ne wannan inda ya zama daman gashin akwai shi ya tafi ne yace wannan bai shiga cikin babin canji halittar Allah ba canji halitta shine abun da daman babu shi a kawo shi amma tunda daman akwai gashin a wurin sai yanayin hatsari ko kuma wani sanko sai ya tafi yadda gashin to ya halatta a ciro inda yake a saka shi yace anan halal ne kadan ana gyara wani matsala ne da ya faru wata tawaya ce ta faru wanda da ba haka take ba so duk abin da wani abu ya faru da man tawaya ne ko hancin mutum ya lalace aka je aka yi shi ainihin artificially ya halatta ko haƙorin mutum ya fita a je a sa artificial wani ya halatta duka wannan bai shiga cikin babin canji halittar Allah da aka tsine wa mai yi saboda daman halitta ce ta samu tawaya sai ake kokarin gyara ta Ibn Uthaymeen rahmatullahi alaihi anan ya kafa hujja wato yana da baiwar istinbati akwai hadisi na Muslim, hadisi na 2964 da ya kawo, ya kafa hujja da cewa halastin wannan shine mun san kissa sana na Bukhari da Muslim, mashhuriya ce, mutane guda uku da suka samu jaraba daga cikin Banu Isra'ila, da mai kora da kuturu da makaho, wanda dukkanin su mala'ika ya zo musu a siffar mutum ne ya dame ku a ciki, ai shi wanda yake mai kora gashi ne bai da shi, yace wa makahon wanda ya zo masa bai san mala'ika bane, me ya damu kai? Ce wallahi damuwa ta gashi na ya tafi, mutane suna kyamata ta saboda iya da kora, me kake so? Sai yace a roƙa mun Allah ya dawo da gashi na. Sai taba kan mala'ikan, sai gashin ya dawo. Kaga anan ai asali dai akwai gashin, sai ya tafi, yanzu sai aka taba ya dawo. Sai yace to wannan ke nuna halascin dawo da abin da daman ana da shi ya tafi. Halascin wannan ke ba. So da haka anan sai yace ya halatta dogaro da wannan hadisi da kuma sauran nassosi. Alayyi halin akwai bukata wannan din halal ne. Ina ga ya isa haka saboda lokacin karatu ko? Wallahu ta'ala alam. Bismillahir rahman.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
جزاكم الله خيرا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Wannan aya ta 191 a Ali Imran na da alaka da aya ta 190 da muka tsaya akan hajiya, shine cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Alladhina yadhkuruna Allaha, sune wadanda suke ambaton Allah, suwa sune ulul albab, wanda kalmar karshe da muka tsaya akan ta, masu cikakken tunani da zurfin tunani da sanin ya kamata, dattawan arziki, dattawa a bangaren sanin ya kamata ba a shekaru ba. Sune alladhina wadanda yadhkuruna Allaha, suke ambaton Allah, suke zikiri, suke sunan kiran sunan Allah kiyama idan suna tsaye, wa qu'udan ko in suna zaune, wa ala junubihim ko in suna kwance a bangaren jikinsu, wa yatafakkaruna kuma suna tunani, zurfin tunani, fi khalqis samawati wal ardi, a cikin halittar samai bakwai da kasai bakwai, rabbana suna cewa ya mahalicinmu, ma khalaqta hadha batila, baka halicci wannan dan wasa ko dan soki buruso ba, subhanaka sarki ya tabbata gare ka, wakina azaban nar, Allah ka kare mu daga azabar wuta. Ulul alba, mutane masu zurfin tunani da sanin ya kamata da kuma halin dattaku, sune wadanda yadhkuruna Allah, suna ambaton Allah. qiyaman idan suna tsaye ko a halin tafiya ba sa komai bakin su yana ambaton Allah subhanallah astaghfirullah walhamdulillah la ilaha illallah irin waɗannan ambaton Allah masu asali yawan istighfari zuwa ga Allah yawan karanta salatin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin qiyaman suna cikin halin tafiya ko kuma qiyaman suna cikin sallah suna karanta fatiha su karanta sura duka ambaton Allah ne ya shiga qiyaman wa qu'udan ko in suna zaune mafi daukaka na halittar dan adam shine in ya tsaya idan ya tsaya na biyu kuma shine in ya zauna to in suna tsaye ko in sun zauna a zauna ma ambaton Allah suke akwai zaman tahiya ambaton Allah ne akwai zama a kujera a falo ambaton Allah ne akwai zama akan taburma ba su komai sai su ta ambaton Allah bakin kai saba da yawan ambaton Allah wannan siffa ce ta bayin Allah na kare iya cikin fitinar da Allah ya jarabe mu da ita a yau shine mutane suna ba wa social media lokaci fiye da wanda suke ba wa dukkan ambaton Allah a wurin su zai iya yin wata ɗaya awa guda minti 60 bai ambaci Allah ba amma ba zai iya minti 60 bai shiga Facebook ko Twitter ko Instagram ko TikTok ko YouTube ba kuma in ya shiga nan ba aikin alkhairi ya kai shi ba gulma ya kai shi ba wai ya je wanda labarin da zai bunƙasa kasuwancin sa bane ba ya je neman fatawa ya bauta Allah ba ya ji me ake ciki a duniya kawai abin da yake bukata kenan amma sai mutuna ana bikin duniya akan na kiyama waɗannan harkokin sun ɗauki hankalin mutane mutum ya ce maka shi fa bayyin awa ɗaya bai shiga online ba amma yana iya kwana guda bai shiga Qur'ani ba kuma bai dame shi ba dan Allah jama'a an yi asara ko ba asara ba an yi asara shi yasa in muna zaune mu saba da yawan ambaton Allah astaghfirullah 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 bayin Allah na kware a duk inda suke suna cikin ambaton Allah Sheikh bin Baz rahimahullah gabanin rasulsa kin kana bin darussa da yake ausa tambayoyi a kaman nurun aladar da sauran barnamaj nasa idan ana karanta ba tambaya yadda Ibrahim ke karantawa zaka ji yana jin tambayar na astaghfirullah 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 idan aka gama tambayar amsa sai kuma ya fara astaghfirullah subhanallah alhamdulillah hatta a lokacin da yake jin tambaya bai iya yin shiru sai ambaci Allah dalibin sa Sheikh Duwaj bayan rasulsa yana wata khutba yace wallahi kana yusabbihu Allah bayna lugumataini ko abinci yake ci in yayi loma da gabanin yayi ta biyu sai ambaci Allah tsakani in muna cin abinci da shi sai kaje ya sa loma daya bayan ya kammala gabanin ya kai abinci ne astaghfirullah astaghfirullah gabanin ya kara na biyu wai saboda me saboda su yi saving lokaci amma mu a yau akwai ma wai lokaci na bata lokaci shi lokacin ake so a bata lokacin ya masa yawa dan adam mai wuyan gane hali shi lokacin yawa ya masa bata lokaci ake so a yi mutum ya wuni gaba ɗaya bai san me yayi fa ya ɗaya da zai amfane shi duniyar sa ko lafiyar sa ba amma duk labaran duniya na soki buruzo ya sani ko menene in kwallon kafa ake yau ma cika ban guda goma ana La Liga ana Premier League ana Bundesliga ana Serie A duk waɗannan ya haddace duk wasannin kuma ya san ko ina wanne ake ana kammala zai ga maka skosun ko wanne wai yau an yi matsa yau an ci su kusuwa kusuwa ina son sani ku a suwa ne ne da Allah yau wasan ba ta madadi a matsayin ku da suwaye al'amarin bai tsaya akan maza ba har mata yanzu sun goge da wani duk wata harkar duniya an gane sun sani amma harkar Allah ba su san ta ba don Allah a rage lokacin a ba wa addini da ambaton Allah wani lokacin in kana matashi kana so ka ɗanyi wani wasa kan duk wasan lokacin ka ya ƙare a wannan ba da awa ɗaya biyu zuwa ga harkokin duniya sauran kuma ka ga me za ka yi ya taimake ka nan gaba sannan me za ka yi ya zama ka bauta Allah ka ambaci Allah a zaune mu ambaci Allah wa ala julubihim haka a ɓangaren jikinsu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi faɗan aljanna ne tun yana duniya amma nana Aisha radiyallahu anha tana bayyana halinsa da ce kana yadhkurullaha ala kulli ahyani hadisin iya muslim hadisi na 374 tace ya kasance yana ambaton Allah a kowane hali ya zama kansa kowane hali yake yana ambaton Allah subhanahu wa ta'ala kuma in ka duba wannan tayi kama da sallan marasa lafiya kame da yazo cin hadisin Imran bin Husayn salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin hadisin yana Bukhari hadisi na 1066 cewa in zaka yi sallah kai sallah a tsaye in ba zaka iya ba saboda rashin lafiya zauna in ba zaka iya ba kwanta kai sallah ko a kwance ne ita sallah ba a jinkiri lokacin ta fita a kowane hali kake ciki kai sallah a wannan halin kowane hali shi yasa ya halatta ayi sallah a cikin jirgin kasa ya halatta ayi sallah a jirgin ruwa ya halatta ayi sallah a jirgin sama matukar lokaci zai fita to ayi sallah a hannun da aka samu kai duka wannan menene ambaton Allah ne shine allazina yadhkuruna allaha qiyaman atai wa qu'udan da azaune wa ala junubihim da suna kwance a bangaren jikin su wa yatafakkaruna suna tunani fi khalqi samawati wal ard cikin halittar samai bakwai da kasai bakwai suna cewa rabbana ya mahaliccin mu rabbana ya aka ya zama rabbana ya zama da nasaba rabb me sanadin mansubi din saboda akwai harfin nida mahzufun a wurin asalin sa ya rabbana ma khalaqta hadha batila ne sai aka kaddara ya harfin nida rabb kuma munadi ne sai da mansubun wa huwa mudafun na mudafun ilayhi don haka ya rabbana ne ya mahaliccin mu Allah sai suka tabbatar da rububiyya ta Allah rububiyya shine tabbatar da Allah shi ya halicce ni ya halicce ka ya halicci komai da komai including samai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakanin su suka ce ma khalaqta hadha batila Allah ta'ala baka halicci wannan dan wasa ba in ka duba halittun da Allah ya a duniya babu wata halitta dai da zaka kalla a duniya ba ta kara maka imani da cewa Allah Allah bane duk halittun Allah idan ka duba zaka gani hatta dabbobi Allah yana jan hankalinmu mu duba yadda ya halicce su wannan dubawan ya kara mana imani da shi afala yanzuruna ila al-ibil
kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibaali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat
fadhakkir innama anta mudhakkir wannan suratul ghashiya tun daga aya ta 17 har zuwa ta 21 ko 22 ma in ka ga dama Allah yace afala yanzuruna ila al-ibili mutane ba za su yi dubi ba zuwa ga rakumi kaifa khuliqa da yayi Allah ya halitta rakumi rakumi duk girman sa da idan yarinya ya shekara uku aka daure igiya aka bata aka ce ta jaza zai bi ta yana da karancin taurin kai ya shekara uku in ta rige daga an motsa zai tafi yana rayuwa a cikin jeji cikin sahara wanda sauran dabbobi ba su iya rayuwa a ciki yana iya shan ruwa yayi kokarin aje wani bangaren ruwan a sodinsa da zai aiki da shi yan kwanaki rakumi yana da juriya da yafiya daga cikin abun al'ajabi irin na rakumi yana iya yin kwana 15 bai sha ruwa ba amma a normal temperature da environment dan adam mutum irin mu kwana uku yake yi maximum days da kake iya yi baka sha ruwa ko abu na ruwa ba kwana bakwai ne amma shi sai kwana 15 bai sha ruwa ba Allah ya ce halittar sannan ma fa akwai wa'azi ga mai imani shi rakumi ka duba akwai wa'azi ga mai imani wa ila sama'i kayfa rufi'at saman nan ka duba yadda Allah ya daga ta yanzu nan rufin din masallaci ne dukkanin sa in ka duba fadin kwaliyar masallacin nan bai kai 100 by 100 meters ba shi kwaliyar masallacin ko kuma na ce bai kai 200 by 150 meters ba kwaliyar masallaci amma idan ka duba ba zai yi wannan rufin din ya zauna babu tsarnu da filas da suka rike ba bayan an yi external wall ka duba filas a ciki guda takwas ne gabanin ya rike wannan saboda akwai gravitational force amma duba saman nan gabaki dayanta in ka dauki radius na kasa ko diameter na kasa ya fi 12,000 kilometer 12,000 amma duka saman nan duk yawon dan Najeriya ba kasar da yaje ga an sa fila an tara sama kada ta fadi kuma tunda aka haife mu tunda aka haife magabatan mu ba ran da aka ce sama ta bace ko ta farke dalilin ruwa ko wani abu an ji a gyara ta kuma haka kawai ka kalli wannan ka ce babu wanda ya yi ta da Allah ba a yi zalunci ba
kasar nan dubai da Allah ya shimfuda ta daga ita aka yi mu kuma kowace kasa kaje zai ga kasar su ma daban ce wata kasar fara ce wata kasar ja ce wata kasar da dauke ta ma kaman gari take ko ina kaje kasar daban ne Allah yayi wannan sai kace babu wanda yayi saboda tsabar taurin kai da dan adam da rashin sanin ya kamata why nothing exists except ko a ce atom ko mata kai ka kanya da shi akan wannan kula ga wannan in muka duba halittun duk da Allah ya yi shine waye tafakkaruna suna tafakkuri a cikin halittar samai da kasai da cewa Allah bai halicci wannan dan wasa ba ma khalaqta hadha batila Allah ba kai wannan dan wasa ba kwata kwata duk halittun da Allah ya babu halittar wasa halitta dai Allah bai kwaya dai kawai dan soki burutsu ba duk abin da Allah ya halitta a duniya akwai hikima hatta maciji da kudama da zaka gani akwai hikimar da Allah ya sa ya halicce su ko ko baka sani ba Allah baya halitta dan wasa Qur'ani ya kora wannan ya nuna duk halittar da Allah ya akwai ilimi akwai ƙarin imani akwai shari'a ga mai shari'a kada ma za mu ce ko za ka iya ba mu misali na aya da ko biyu
wa ma khalaqnas samaa wal ardha wa ma bainahuma batila ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أكثرهم لا يعلمون
جزاكم الله خيرا أرمى بام مثالي قدابيو مثالي نفركو ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وانا ذي ذا ما سورة الصادقو آيات أشرين دباقي الله يتي بمحلي تسمى با أنسي كراكو آيات يا دكسا yace ba mu halicce su batila dan barna ba bi ma'ana babu wani reason na sharri da yasa aka halicce sababu da kasa duk hikimar halittar su na alheri sai yace wannan zato ne na wanda suka kafirce wa Allah kuma makomarsu ita ce wuta abinda wannan yake bayyana mana a sama da kasa halittar da Allah yi babu reason negative reason duka reasons din they are positive sammai da kasai Allah ya halicce su ne dan dalilin alheri ba dan dalilin sharri ba kuma ya kara cewa wama khalaqna as-samawati wal ardi wama bainahuma la'ibina ma khalaqnahuma illa bil haqq wannan dai da ma cikin suratul zukhruf ko
dukhan
suratul dukhan eh suratul dukhan dai da ma na zuwa anas eh suratul dukhan aya ta 38 da 39 Allah ta'ala yace ma wa ma khalaqna as-samawati wal ardh anan sai kira sammai a matsayin jam'i da kasa sai yace bi halice su la'ibina dan wasa ba sai yace ba mu halice su ba illa bil haqq sai dan gaskiya halittar sammai bakwai da kasai bakwai wallahi dan gaskiya Allah yayi sai dai mutane da yawa da ba su da imani ba sa fahimtar haka shi yasa a ka'ida na musulunci التفكر كوار لوكتشي كوي كزونا دنك تنا آيوين الله أهل التنسى دنك بوتا والله إباداتي ينا تكين أعمال القلوب واتو أيكين زوتيا إن كدو كلتافين سلسلة أعمال القلوب نشيك محمد صالح المنجد بابي قدائي بودي أكان التفكر كوي دنك زونا كاريكا تنا نن أبن دا الله أهل التنسى أصام دكسا كي شروع كي سأم wallahi zai ga maka tabbas Allah gaskiya ne tabbas kadaituwar Allah gaskiya ne tabbas duniyar nan da wanda yayi ta tabbas duniyar nan da mai sarrafa ta kuma wallahi babu kokwarto akwai wata rayuwa bayan wannan rayuwar ita ce rayuwar lahira ba yadda za a yi ka zauna ka duba halittun Allah ka kore samuwar Allah ka kalli saman nan ka kalli kaza haka kawai ka ce an yi su ne dan wasa shike da in ka fada ka bari mu baka simple example in ka fice yanzu kana zagawa a garin nan kana samun ainihin security point na 'yan sanda ko na soja suna parking motar su a gefe don Allah idan ka je kaka yi parking wannan motar da suka yi parking din ka dauki guduma kai ta dukan da ka fasa garajin ta in suka ce me ya faru kace ai na dauka wasa aka aje motar dan ai da shi wasa nake yi ai sun kuma magana ne ai ka san dai motar nan ba da kai sammai bakwai da kasai bakwai ba to dan Allah ka je ka bada ko kuma ka bari magini yana gina gidansa na zamani a Abuja yana glass house kawai ka tashi ka je ka samu ana aiki ka je kawai kai ta fasa gilashin ne magana ga ce na dauka ana sa gilashin dan mu yi wasa da shi ne Allah inda gidan duniya da motar duniya ba dan wasa aka yi ba dan wata maslaha ne amma ka duba sammai bakwai da kasai bakwai haka kawai saboda taurin kai da rashin sanin ya kamata ka ce wai dan wasa Allah Yesu babu wata manufa akan wannan haba ai an yi zalunci an yi zalunci saman nan ka daga ka kalli rana a dare ka kalli wata baka ga lokacin da mala'iku ke kawo ranar ko wata ba haka kawai kake ganin su kuma ake tafiyar da su tun kana karami har yanzu har ka koma ga Allah kuma duk wannan a ce wasa ne saboda taurin kan dan adam wani ma yace wai ba wanda yayi su haka kawai duniyar ta yi ta juya suka yi kansu kuma shi mai magana ya sai feji har yanzu ya gagara gina gida kuma gidan ya ki gina kansa don Allah waye taba gina gida gidan yayi rufin kansa yasa winduna da kofofi an taba yin haka a gidanka ba zai yi kansa ba amma saboda kasar isu suka yi kansu halittar dan adam ne Allah ce wai wai asalin halittar daga kaza da kuma irin theory of evolution ai Allah da hakuri yake Allah yana da hakuri yanzu da Allah ko masallacin nan gaba zamu ga ce ba mai shi shi yayi kansa ba kai da kowace committee ba don Allah ka nemi a zauna lafiya da ko baka nema ba wallahi baka nemi a zauna lafiya ko a nan masallacin ka san in kace babu wanda suka yi shi ba masu kula da shi ka nemi tashin hankali bare duka litin duniyar nan ka ce babu wanda yi su kawai dan wasa aka yi su ba an yi wa Allah ta'addanci kasan nan a cikinta babu abinda Allah bai sa ni arziki ba a cikinta ake ci a fito da zinare a fito da azurfa man fetur a fito da shi ruwan sha gaba ɗaya Allah ilaha illallah kuma a ce babu wanda yayi Allah ta'ala ya samu wani lafiya don haka waye tafakkaruna fi khalqis samawati suna tunani a cikin halittar sammai da kasai a cikin halittun Allah mu yi tunani hatta a rayuwar duniya mutum ya zama mai tunani a kasuwancinka kana da tunani waɗanne abubuwa za ka yi kasuwanci ya bunƙasa a aikinka na gona ka zama mai tunani kada mu yi ta maimaita abu ɗaya wani tsari za mu kawo nomanmu ya bunƙasa mafhum a sana'arka ta hannu ka zama mai tunani a shugabancinka zama mai tunani duk abin da kake karkata tunanin future ba yanzu ba yaya za a yi mu ƙara improving abubuwan da muke yi ko na lahira ne ko na duniya ne Allah bai halicci dan adam ya zauna ba tunani ba san da ya ba mu tunanin da hankali tukunna sai dole nauyin shari'a a kanmu dabbobi da ba su da hankali Allah bai dole shari'a a kansu ba wannan azumin da muke babu shi akan tinkiya ko dila ba a wajarta masa yin azumi ba saboda mai dan ba su da hankalin da muke da shi da tunani babban abin da ke faran mu yau a dogon Najeriya musamman matasan mu wallahi tunani yayi karanci babu what we call critical thinking ana rayuwa ne kana zube babu tsari babu sanin ya kamata babu tunanin yaya gaba za ta kasance kawai mun zauna ne babu zurfin tunani haka ake rayuwa yana da kyau kowa a cikin mu yayi developing critical thinking nasa ko me kake yaya gaba za ta kasance kana karatun boko in baka samu aiki ba wace sana'a za ka yi kai rayuwa kana boko wanda lokaci za ka yi karatun kai haddan Qur'ani kana sana'a sana'ar nan ta gagar haka za a zauna ko za a canja wani tsari rayuwa tana buƙatar tunani ba a yadda muke rayuwa a yanzu ba shi yasa in kana son developing critical thinking irin wanda wannan aya ke karantar da mu akan maslahar ka ta rayuwa matakai yake da shi kaman guda shida briefly akwai unreflective thinking mafiya yawan matasa ba duka ba a wannan matakin suke shine ana rayuwa ana tunanin ba a tunani shi tunanin ba a manta da shi or reflective thinking mataki na farko shine ka zauna a rayuwarka ba ka da any tunani duk abin da yazo kawai yadda duniya ta kada haka kake binta illa bari ka karanta baka iya tantance gaskiya ne ko ƙarya ne. Shin wanda ya faɗi labarin nan yana da ya cika sharuɗan adalci da shari'a ta ce ake karɓar labarinsa ko ba a karɓar labarinsa? Duk wannan fata kana da shi. All reflective thinking shine duk labarin da ya zo baka kallonsa a nutse, kai wannan abin akwai son rai, ta za a hankali ya kama shi. Sai zama duk abin da ranka yake so aka faɗa ba ka bincikan tushen labari ya inganta ko bai inganta ba, wannan shine all reflective thinking. Yanzu gashi mun shiga duniyar artificial intelligence, abin da bai faru bai na ana sa shi ya faru. A ɗauki hoton mutum bai sani ba, a cire kayansa tsirara a haɗa da mace tsirara a ce suna mu'amalar banza. In ba ka da tunani kana gani saboda mutumin kana gaba da shi sai ka je ka watsa, mai yiwa limamin ƙauyenku ne, mai yiwa babban ɗan kasuwa ne ba ruwansa da kai, amma saboda hassada. Shine all reflective thinking. Wannan yau ya fare mu. Duk kirkiran ƙarya da kai ba ta da tushe, in ka watsa ta arewa masu yadda suna da yawa. Sai ran da aka zo aka kwankwashi kare sai ce ashe fa abun haka ne. To duk al'ummar da ke da wannan mindset din wallahi ba ta nasara, sai ta gyara shi. Shine duk abun da ya zo ba ka tunani a kansa. Shi yasa ake ka ɗiban mu a kataniya, duk abun da ya shigo na yayi ɗiban mutane yake yi. Duk abu na kataniya. Na biyu shine the challenge thinking. Shine in mutum ya dan fara improvement sai ya kai matakin da in aka ce kazan nan ba ga gaskiya ba, ce okay haka ne fa, akwai bakashin gaskiya. In kana da hankali duk abin da aka faɗa ba ka yarda sai an kawo dalili mai ƙarfi da babu kokwanto a cikinsa. Duk maganar da aka faɗa in babu dalili ka yarda ita. To the challenge thinking shine mataki na biyu wanda za ka duba abu. In aka faɗa ka ce ƙarya ne, ka ce ai haka ne fa, akwai ilimin dan ba a bada dalili ba. To shine ka yi improving akan mataki na farko, ka je na biyu. Na uku akwai abin da ake cewa the beginning thinking, shine ka fara zaton ce fa ya dace ka duk abin da za ka yi ka yi tunani, kada a kai ka a baro ka a duk abin da ake yi. Dan kana iya cutar da wani mutum da harshe, dalilin cutar da shi Allah ya kai ka wuta gobe kiyama. Duk fa abin da muke faɗa ko muke dorarwa ko babu muka faɗa ba, ko sharing abu kai a social media, kawai sharri ne, gobe kiyama baka kuɓuta ba, saboda ka taimaka wajen watsa alfasha a wurin Allah, kai mai laifi ne. To the beginning thinking shine ka tuna kamar da nan ba ya dace in zan yi abu mai tunani, amma ba ka da wani methodology ko tsarin tunanin. Sai na hudu the practicing thinking, shine ka fara practicing tunani, ka ware akalla minti 15 kullum a rayuwarka, ka riƙa reviewing winning ka gabanin kai bacci da Allah, a winning yau me nayi, idan na mutu me zai kai ni aljanna, in na mutu me zai kai ni wuta, a wannan winning da ya wuce da Allah me nayi da zai taimake ni a rayuwar duniya, me nayi da zai sa gobe na za ta fi kyau yau dina kyau. Shine the practicing thinking. Muna fahimta ko? Wannan yana da muhimmanci, ka riƙa practicing tunani. A kasuwarka ka zauna kana ne ga Allah, me ya dace na yi don kasuwa ta bunƙasa bayan gaskiya da riƙon amana a kasuwanci, me za ka yi, waɗanne sabbin product kake kawowa, wani tsari zan bi, kostomomi su yadda da ne, ya dace ka rage farashi, abinda ake ce ribar naira 100 bari a kura ribar naira 60 ko 70 don ya zama an san nawa iya da rahusa, ko me kake ka zama mai tunani. Muna fahimta ko? Sai gaba na biyar shine matakin da kai building tunaninka, ka kai matakin da cewa yanzu kai mutum ne mai tunani, kai restructuring tunani, kake komai naka da tsari kake, duk abin da aka faɗa sai kai interrogating ɗinsa. Duk abin da aka faɗa na sharri ko akan maƙiyinka ne, karka tsoron tsaya ka tabbata kace kai wannan maganar babu gaskiya, ce za a faɗi magana babu dalili na yadda. Gaba na ƙarshe shine wanda ya riga ya gama biddin kansa a tunani, su ne allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Cewa Allah bai halicce su dan wasa ba, suna kuma addu'a da cewa faqina adhaban nar subhanaka, sarki ya tabbata ga Allah, suna tabbatar da cewa Allah ya cancanci a tsarkake shi, suna kuma addu'a da faqina azaban nar, Allah ka kare mu daga azabar wuta, ni da ku Allah ya kare mu daga azabar wuta. Na'am.
Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar.
rabbana ya mahalicin mu innaka lalle kai man tudkhilan nara wanda ka shigar da shi wuta faqadi akhzaita hakika ka tabar da shi ka kunyatar da shi wama lizalimina min ansar azzalumai ba su da mataimaka ni da ku Allah ya kare mu daga zalunci rabbana anan ma ba a ce rabbuna ba sai aka ce rabbana asali akwai harafin nida ya ne ya rabbana innaka lalle kai litaukid man tudkhilan nara wanda ka shigar da shi wuta wannan wani fi'ili ne fi'ili mudari amma wani tudkhilan nara ba mabni lil ma'ruf ne ai
fi'ili sharf ne
fi'ilu sharf ne man tudkhila fa shi tudkhilan nara fa annar مفعول به الاول او الثاني مفعول الاول او الثاني تدخل النار مفعول الثاني جزاك الله خيرا من تدخل هاي اكو عندك شجر wanda aka shigar kuwa mafulul awwal so anna kan mafulul thani ina ji aran ma an kai jeji da ru so innaka man tudkhilun nar ay man tudkhilun shine mafulul awwal annar mafulul thani ne
man din shine
man shine insha Allah ta'ala kuma fi'li wani iri ne lazim ne ko mutaaddi ne mutaaddi ne jazakumullahu khairan ko fi'li ne mutaaddi yawa so rabbana ya mahalicin man tudkhilan nara wanda ka shigar da shi man tudkhilin nara wanda ka shigar da shi wuta man tudkhilin nara wanda ka shigar da shi wuta me dalilin daure shi
uzali kasa
na saboda iltiqa'us sakinain amma me yasa aka daura na farkon man tudkhil din saboda fi'il shart ina fi'il shart din
shine tudkhil din
إنا اسم الشرط
جواب
من يازو تو تدخل مجزومن النار مجزومن التقاء الساكنين سأكتر الدور مفارقو سأكتر سكاشي كسرا سبو ذا التقاء الساكنين سبو ذا دام أنا دور فعل الشرط كو سو شيدة سايدو من تدخل النار أرود وصوكو ya Allah duk wanda ka shigar da shi wuta Allah ka kare mu daga wuta
amin
Allah ka kare mu daga wuta
amin
Allah ka sa a jikin mu babu rabon wuta
amin
ya hayyu ya qayyum Allah ka sa a jikin mu babu rabon wuta
amin
ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafi girma Allah ka sa wuta ba ta da rabo ta da mu Allah ka sa wuta ba ta da rabo da iyayenmu da malaman mu Allah ka sa wuta ba ta da rabo da zuriyar mu Allah ka sa babu rabon wuta tare da mu ya Allah duk wanda ka shigar da shi wuta faqadi akhzaita haqiqa ka kunyatar da shi a filin kiyama wanda bai jin kunya shine mai imani duk mutumin da aka tashi a filin kiyama bai da imani wallahi sai ya sha kunya asalin wajen bada kunya shine filin kiyama in kana son ka je filin kiyama kar ka ji kunya to ka tabbatar baka bar duniya ba sai kana mumini zaman ka ordinary musulmi gamagarin musulmi ba mai cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah ba babu tabbacin zaka aminta da jin kunyar filin kiyama jama'a ko a duniya aka kunyatar da mutum ya yake ji bare a filin kiyama amma ranar kiyama rana ce da Allah baya kunyatar da mu'mine amma duk wanda ba mu'mini bai da jin kunya arama kana da aya ko muce
ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله taubatan nasuha wa nasura kenan suratul tahrim daga ita sai tabarakallazi biyadihil mulk. Aya ta 8 a ran mai karanta mana ta 8 ne ko? Haka ne, wato ina dan jin azumi ne yau na gaji da yawa. Sai kuma uzuri, babu tafsirin da ke ban wahala a duniya kamar tafsirin bayan la'asar. Kawai daurewa ake yin sa. Amin amin. Aya ta 8 ne a cikin suratul tahrim. Muhammad Shahid kaga Allah ya ce a farkon ayat ya ce ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, a aya ta 8 ku tuba zuwa ga Allah tawbatan nasuha, a Hausance daga ce tuba tsantsa, wato tuba tsantsan tuba. A ƙarshen ayar bayan Allah ya ce masu imani su tuba, sai ya ce yauma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu, ranar kiyama din nan Allah baya kunyatar da masu annabi da masu imani. Annabi da muminai ba sa jin kunya a kiyama. Allah ka sa kada mu ji kunya ranar kiyama. Allah ta'ala ka kare mu daga jin kunyar kiyama. Jama'a, kunyar duniya ma babu daɗi bare kunyar lahira. Gaba ga Allah an tara duk halittun duniya a gaba gare su, a sai da mutum a kunyatar da shi, ai kunya ta kai kunya. Mai imani baya jin kunya, shi yasa in Allah zai yi mai imani hisabi zai kira mumini a keɓance don kada ya ba shi kunya daga muminin sai Allah. Amma wanda ba mumini ba, sai an haɗa su fi kunkiya ma a masa hisabi duk taron halittu tun daga farko har ƙarshe kowa na ji. Amma mumini sai Allah ke banza da sai ce kai mumini rana kaza kai kaza, sai ce Allah haka ne na yi, rana kaza kai ne bin kaza haka ne Allah na yi, rana kaza kai kaza wallahi Allah kuskure yasa dai, rana kaza ma kai kaza ce wallahi Allah na yi. Mumini sai ya fara losing hope, yana ga ya halaka, sai Allah ya ce na boye maka sirrinka a duniya ba ma wanda ya san kai, haka ne Allah sai ya ce to na yafe maka je ka aljanna. Wato a filin kiyama mumini Allah bai faɗan laifinsa a filin kiyama, ba a faɗa, shi kaɗai ake keɓantar da shi a gaya markasawarsa a yafe mana kuma ce ya wuce aljanna. Ai mumini ya muminantu wallahi, Allah ka sa mu a cikin muminai, Allah ka sa mu a cikin muminai. Ya Allah, duk wanda kai shi wuta faqadi akhzaita ka tabar da shi, wa ma lil zalimin min ansar, azzalimai ba su shiga wuta ba su da mataimaka, don in an kai mutum wuta ba mai taimakonsa a duk duniya, ba mutumin da zai je wuta ya fito da mutum har sai lokacin da Allah ya sa ya ga daman ya cire shi, idan lokacin cire shi yayi matukar ya mutu da tabbas da dan guzurin imani da tauhidi. Amma in ba haka ba, to a lahira ba mataimaki, duk kukan da mutum zai yi ko neman ɗauki ba mai kawo masa ɗauki. Qur'ani ya bayyana mana wannan a wurare da yawa, arama za ka ba misali ko kwaya ɗaya saboda lokaci.
Bal kazzabu bis-sa'a wa a'tadna liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira idza ra'atuhum min makanin بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا kafira.
Jazakumullahu khaira. Wannan suratul furqan daga aya ta nawa fara, aya ta 11 ta 12 ta 13 da 14, Allah ya muku albarka. Bal kazzabu bis-sa'a, Allah ya ce hakika sun kare ta tashin kiyama, amma mun yi tana da wuta liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira, idan suka hango wutar a filin kiyama su azzalimai, min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wazafira, ita wutar idan ta ga wanda za a kawo cikinta daga nesa take kudi. A sunna ya tabbata cewa idan za a zo da jahannama filin kiyama, akan sa mala'iku su kawo ta, tana da linzami irin belt na lahira guda 70,000. A kowane linzami mala'ika 70,000 ke rike da shi, amma tana jansu suna janta. Kuma wallahi mala'ika ɗayan Allah ya turo zai iya mai da duniyan nan upside down. In ka ɗauki bel 70,000, kowanne mala'ika 70,000, ka haɗa mala'ika biliyan 4 da miliyan 900 ne suke jawo wuta zuwa filin kiyama, da kyau suke kawo wuta. biliyan kudu da biliyan 900 kuma a haka suna ja tana ja in ta ga mutane za a kawo sai ta rika kugi saboda bai dan ba ta jin tausayin su tsakani da Allah yanzu in ka je bude baki ka samu a gida an yanka kaza an yi bebeso don Allah murna kake ko kuka kake gana bakin ciki murna kake ka ga farfesun kaji baka san baiwar Allah ce kaza ta ba duniya ba waye ta bude container ko kwano ya ga kaza ya fashe da kuka dan tausayin ta sai kaza ta ba duniya waye ta bai me yasa baka tausayin ta saboda ba a halicce ka gaji tausayin ta ba kai ka ce a lokacin da aka yanka an ce ka ci ne yaya za a yi mala'ika ji da sayin kafin kiyama ai an halicce shi ne ya ga maƙiyin Allah azabi ne masa azaba ta yaka ji tausayin ka kai ka ji tausayin kaza ne Bahaushe ya ce wai sabo da kaza ba ya hana mai kuma kai ka je kai Allah ba za a yanka ka ba Ahmed ya hayu ya kayo Allah yace wa idza ulqu minha makanan dayyikan muqarranin da auna lika qubura in aka jefa in mutan za a jefa su ba haka ake jefa mutun da yatsu a wuta ba wato a bar mutun da yatsun sa ba yayi susa an wuta da kona shi wallahi ni'ima ce za a daura in wuta ne abinda Bahaushe ke cewa daurin butar mala in akwai gardi a nan ya san yadda ake daurin butar mala wato yadda ake daura hukun goro haka ake daura ɗan wuta a bar mutum da farce yayi tusa na rahama ce sai a jefa shi wutar da auna lika subura sai rika cewa halaka yau ya shiga uku ya lalace duk fitinar duniya da jarraba da bala'i in kana kuka akwai mai cewa yi hakuri da Allah kai hakuri ai hakuri ko a mene amma a lahira ya ce yau ya shiga uku ya tabe sai a ce la tad'u al-yawma suburan wahida wa rubu suburan kathira a yau ka ga kira halaka daya in ana shiga miliyan 300 ba uku ka shiga miliyan 300 ka shiga ba mai baka hakuri wa ma li zalimina min ansar az-zalimi bai da mataimaki wanda ya hana ka bin Allah a duniya ba za ma ganin shi a lahira ba shi ma yana san yana ta kansa kai ma ta kanka zaka ji shi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والله تعالى